Ina kira ga mata, ina kira gare mu mu zama masu amana, mu zama masu kula da junan mu duk lokacin da kaga yar uwarka mace abu ya same ta kar ka yi dariya, kuma kar ka yi saurin fitar da al'amarin yar uwarka mace waje saboda kai ma baka tsarkin abin da ya same ta ba.
Kallabin mu ta wannan makon yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yayin da hankalin hukumomi da kungiyoyi a kasashen duniya ya karkata kan kyautata wa mata da kuma kare haƙƙoƙinsu a hukumance, wani abu da ke ƙara bayyana shine yadda mata ke cin zarafin 'yan aiki da galibi ƙananan yara ne mata. Za mu haska fitila akan wannan batu kafin mu yi sallama da kallabin mu ta mako, macen farko da aka zaɓa a matsayin mai tsawatarwa a majalisar wakilan tarayyar Najeriya. Za mu ji shawarinta ga mata da ke da sha'awar shiga siyasa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To madalla, kafin mu kai ga hirarmu da kallabin mu ta mako, bari mu bude babin da batun cin zarafin 'yan aiki da galibi mata ne ƙananan yara da iyayen gidansu mata ke yi, wani lamari da ya zama da tada hankali. Mun gayyaci mata 'yan gwagwarmaya da ke aiki a wannan fannin da nufin jawo hankalin al'umma kan wannan matsalar da kuma neman mafita.
Muna tare ne da Farisa Aisha Abdul Muhammad, wacce ta kasance take shugaban lauyoyi mata a Najeriya ɓangaren jihar Kaduna. Sai kuma muna tare da Rukayya Dallani, wacce ke uwa ce kuma mai ɗaukan ma'aikata a yanki. Akwai kuma Aisha Ibrahim Sa'id, wacce ta kasance jami'a ce daga ma'aikatar jin ƙan al'umma da walwala da jin daɗi na jihar Kaduna.
Yawanci dai abin da ke faruwa shine yaran da ake kawowa ba su mallaki hankalinsu ba, ƙananan yara ne, iyayensu ke ɗaukan su su kai su ko gidan aiki. Akan kawo mana kuma masu aiki wanda an ɗauko su daga ƙauye, iyayensu ba su da halin da za su sa su a makaranta ko kuma ciyar da gidan, sai su kawo su gidan mutane suka kawo su. In ba su aikin da ya kamata a dake su ko kuma a watsa musu ruwan zafi, to akan kawo mana su mu duba su. Kai ma yaron da aka taba kawowa ya ci zarafin mai aikin
san
gida, maman ta je kasuwa ta bar shi yaron shekaran shi zai da shekaran shi karamin yaro ya kamar shekara 16 zan ce haka, ita kuma yarinya shekaran ta 9 ko 10 ne 10 ita mai aikin, saboda maman tana da shago a kasuwa sai ta kawo ta kafin su da makaranta ta musu duk abin da za ta yi. To maman ba ta nan, shi kuma yaron kawai sai ya dawo, tana ta ihu sai ya ce wa idan ta yi ihu sai ya kashe ta. Haka ta samu ta kubuce ta gudu ta tafi can wurin maman ta, sai wurin maman ta saboda ba su da galihu, sai aka musanta aka ce ai yaron ko kallon mace ma wai baya yi balle salama yake da mata wannan abu, wacce ce ita sam ba haka bane. Kuma da aka kai yaron wurin aka duba ana duka aka ga da gaske ya mata abin da ya mata.
To bari mu koma ta bangaren lauyoyi, inda su ma suke shan gwagwarmaya akan al'amuran da ya shafi wato cin zarafin mata. Duk da yake ana yawan fadakarwa a gidajen rediyo, kuma ana kama wa'insu lokaci ana kama, sai ya zama kuma kaman kuna da hannu wurin taimakawa wa'inda suka yi laifi, ma'ana kuɗin ne dai kuma mai laifin zai kawo kuɗi ya baku ya ce ku tsaya mai a wanke shi ta kowane hali. Kuma kin san ciwon ya mace an ce ta ya mace ne, gashi kuma ya mace aka kama. Barista ya kuke da irin wannan yanayi gidan an.
To ai na aikin lawyers ne, ba za a raba su da aikin su ba. Akwai wanda of course za su je su taimaka mishi tunda zai biya kuɗi ne ma dai a kare shi. In wa'in irin wa'annan suka je suka samu lawyer za su taimaka musu
da wani lokaci kuwan cewa to ai ita ma sai a duba ai da laifin ta wai inda an duba
wannan yawanci maza ne suke faɗa mu, sai suke ai da laifin da kila kayan da ta sani ma ya sashi ya sha'awa, amma mata ba ma faɗa wannan.
So ita mai aiki fa
ba ma faɗa, kuma ba ma yadda, ba mu yadda ba. Kuma yanzu muna sa ido mun fada ma saboda abin yayi yawa kullum kullum ba ranar da ba a tashi da ba za a kawo mana kisa ba inda cin zarafin mata ne
ko da ke cin zarafin mata ba ya shafi kawai a yi musu yayi ne kawai ba duk abin da ya samu a takura musu a takura ƴancin su na matsayin su na dan adam shi ma takura ne kuma cin zarafi ne a gare su wayin su irin cin zarafi wacce akan kawo muku
a cikin san cin zarafi kala kala ne akwai psychological
wanda ya shafi wato tunanin su
ne yadda za a yi maka tunanin ka ya
aburkita
ka gaba daya akwai wannan akwai economical wanda kuma za a hana ka neman abin hannu
wato tattalin arzikin naka ma an rubuta
shi an hana sannan akwai duka shi ma physical violence akwai shi ga su nan kala kala
to kamar wani irin haƙoƙi ne ya mace take da shi a kowane yanayi ta samu kanta talakace ko mai kuɗi menene za ka ce wannan ƴanci na ne akwai bambanci ne tsakanin ita ƴar mai shi da mara shi
babu ai kake son constitution ɗin mu yana nan Nigerian constitution ya ba kowa ƴanci kuma ko kai waye da har ma jarirai har ma masu wanda aka haifa yau da tsofaffi da ba ai ba a bambanta mutane ba mutum dai yana da ƴancin shi kuma wannan constitution din ya bashi ƴanci yana da rights din shi ko kai waye
a hukumance wani irin doka aka tanadar wa wanda yake cin zarafin dan adam musamman ya mace
ya danganta da cin irin idan rape ne ya yi yanzu idan aka kama mutum yayi fyaɗe aka kama shi da wannan laifin aka je kotu sai an je kotu an yi bincike an duba an zo an yi zauna ta zo ta faɗi magana shi ma ya zo ya faɗi magana an kawo evidence
shaida
akan cewa yayi akwai sat center inda ta fito nan idan an yi fyaɗe na ake kare kai mutum
sai ta Aisha
inda Aisha take za a je a gwada ta a duba a gani a dauki sample a ajiye saboda in aka zo case sai a zo a faɗa a kawo a nuna
wato matakar dai aka tabbatar da mutum ya yi laifin
wannan fyaɗe
akwai hukuncin da za a mishi
shine castration
daga
wato za a yi mai dandaka
mu muka yi advocating a kawo wannan saboda abin ya yi yawa ba sauki
a to cin zarafin ƴaƴa mata musamman wanda ke kawowa aikatau wanda za ki ga akwai karancin shekaru wayewa da kuma sanin abin da ya duniya ke ciki a wannan shekarun da suke da shi kasancewar su yawanci daga ƙauye ake dalilin kawo
su
domin su taimakawa waɗanda suke zama birni saboda yanayin aiki ko kuma kila iyali sun yi yawa malama rukayya ku ne inda suke ɗaukan yaran aiki kuma wani lokacin ga shekarun inda a gida ne kila naki ƴaƴan ba su isa ma aiki ba a naki bangaren amma dai kun fi son ƙananan yara a kawo muku su domin aikin duk da yake akwai magidanta masu aure ko kuma zawarawa da su ma suke yin aikin me yake sawa a fatakan layi ne daga abin da yaro ya zo yi wato ma'ana kila dan aikin da aka ce wa iyayen shi zo yi ya kasance har ana iya bashi horo a dake shi ko a ci zarafinsa ko a wulakanta shi ko ma a hana shi ƴanci na yin karatu ko ƴanci na walwala kusan kullum yana cin aiki kamar wani halitta ne daban
assalamu alaikum gaskiya yana faruwa laifi na iyaye ne da za su ɗauko yaransu da basu gagara su riƙe su da su kawo su gidan aikatau walau a samu wannan abin da ake fyaɗe ɗin yana iya yiwuwa yaran mai gida ko mai gida ma wani za ka ga duk yana faruwa a haka wani kuma za ki ga an ɗauko yaro daga ƙauye ƙaramar yarinya an kawo ta a ɗauki aikin da za a ce ƴar shekara 20 a ce yarinyar nan sai ta yi an jima ki ga duka an jima ki ga zagi yaro dai kwata-kwata bai da wani hutu kullum a cikin wahala yake kuma ƙarshenta ma ba wani kuɗin kirki ake biyan yaran nan ba kin ga an cutar da rayuwar yara an barka ba boko ba islamiya kai dai kurin wato an dauke ka an kawo ka kaman bawa kenan aikin da aka dauko ka dinga yi kenan ƙarshenta ba wani abincin kirki ake baka ba inda ake samu su yara din abinda suke ba ma ƴaƴansu ba shi suke ba mai aiki ba wurin kwanci yanda suke sai kai duba sai ka daidaita sai ka kimanta saboda ɗani kowa ne kuma yarinyar na haihuwa ta aka yi ke ma baki san inda naki yaran za su ƙare ba to gaskiya abin da ake fama da shi kenan ba gida ɗaya ba gida biyu ba duk inda kika je kusan kullum wannan abin yayi yawa ƙarshenta ma wata yarinyar za ta ga garin duka a halaka maka yarinya bacin wannan kaɗin to an mai yaro kaɗe to an riga an naka sa yaro kenan an taɓa ƙwaƙwalwar shi to kuma kin ga ƙarshenta ga shi masu yi kaɗin maybe wani akwai ciwo a jikin mutum kin ga ya riga an sa mai yaron ka ciwo kuɗin da kika tara na aiki ko shekara na yaro zai biya miki kuɗin wannan abin nan ba kana zaman zamanka a gida ma za ka ga an kawo maka su ina yara za su ce ga kananan yara an kawo kanana kun fa saurin juyuwa manya ba za su juye maka ba
wato ma'ana ba za ki iya sa su ko hana su
sa hana su ba yaro ko sai da kai da shi duk abin da kai zai ce maka to jikin shi na rawa ma za ka ga ya riga ya tsorata da kai ga suna nesa da iyaye kuma iyaye in suka ga san ka ƴaƴan nan wasu ba du zuwa suke su duba mai ƴaƴan su suke jike ba a'a su duk abin da aka tara a aika musu da shi gida kin ga me shan wahala daban masu cin da kuɗi daban
kafin mai sallama da kallabin mu ta mako honorable Binta Fatima Bello da ta shigo wannan zaure makonni biyu da suka shige wata mace da aikin alheri ya sa ta yi fice har ya kai ta ga yin tarihi a majalisar wakilan tarayyar Najeriya kasancewa ta mace farko da aka zaba a matsayin mai tsawatarwa honorable Binta ta bayyana rawar da talakawa za su iya takawa ga aikin majalisa da kuma abin da matan da ke da sha'awar shiga siyasa za su yi ga kallabin mu ta mako
hukunci ya rage wa talaka saboda shi aikin majalisa ma tukunna in ba continuity ba sai ga Madina mutane suna rudin kansu ne continuity din nan yana da muhimmanci in lokacin da sabon dan majalisa ya zo kullun a shi a baya yake ma tukunna kuma komai zai kokari ne ya koya lokacin da nace zaɓa 2011 da muka ga induction professor da yake koya mana abubuwa ya ce shi dai zai ba mu kawai brief background na National Assembly ne amma ainihin abin yace ko a aji a university ba za ka koya ba a cikin majalisa za ka koya so mun riga mun kafa tubalin koyo mun hau wani tsani mun hau mun yi nisa a cikinta bayan da za a yi kullum aka kawo sabbin mutane yace ga aikin da jiya aka yi ya koma baya so continuity yana da muhimmanci a dokar Najeriya kuma talaka yanzu ya kamata ya san cewa siyasan kuɗi ba shine siyasa ba mutumin da yau yana nan tare da ku gobe yana tare da ku da mukami da ba mukami shine dan siyasan gaske wanda zai zo rana ɗaya ya zo yayi kamar ruwan sama ne in hadir ya doro daga ruwa ya zuba shikenan ya dauke in ya tafi kuma sai wani kaka so akwai a siyasa ma akwai seasonal politicians akwai kuma politicians inda suna yi ne don ci gaban kasa ba wai don yau me za su samu gobe kuma ba samu ba sun tafi
ke ce mace ɗaya cikin mutane goma da suka tsaya wannan takarar wannan ya nuna miki wata alama na cewa mata za su iya samun daman shiga siyasa a dama da su
ita Hajja Madina in kin lura jajircewa yana cikin mabudin cigaban da mace za ta iya rikewa ta jajirce sosai ba ruwanki da fada ba ruwanki da banzan kalma wa wani ki kama mutuncinki da darajanki a matsayinki na mace ki bi inda mutane duk inda mace ta yi magana ɗaya namiji ya yi kwana yana magana in mace ta zo ta yi ɗaya an san wanda ya yi gaskiya don haka gaskiyan ya mace shi yake fidda ita inda ƙarya na musu shekara nawa tun da na shiga siyasa a jami'ar Madina ina da mukami ina commissioner an yi delegate ban sa ko mutum ɗaya ba na ci zaɓe na zo na biyu ina majalisa ƙarni na bakwai ban je na san waye delegate ba na aka tambaye ni za a yi delegate na ce ku je ku yi an yi sun ba ni ƙura'a a wanda yanzu na zo na wannan nation 2022 ma bayan da mutum ɗaya wanda ni na sa shi amma sun bani ƙura saboda na haji sawu na roƙa na lovin kuma ma inda ma sa a mata kuce mu inda an ci an yi zaɓe ne na shugabannin jam'iyya yanda ake yi na executive Hajja Madina wane mutum in ji mutuwa da gaske saboda mutanen da na sani na zauna da su 3 years ina lokacin ɗinsu ba mu da gwamnati a Gombe kuma sun mun alƙawarin cewa kin mana za mu miki amma da yake aka samu aka shi aka zo aka ce ba su za su zuba ƙura'a ba ni da dame ne ba kuma bai taɓa ɗaga mu hankali ba saboda bayani ne za ka je ka roƙa ka nemi alfarma kuma sun mun alfarman ina musu godiya
wato kenan in dai mutum na son siyasa ta gaskiya ya ci gaba da mu'amala da mutanen da ke mazaɓansa kuma ya tabbatar da yana musu alheri
insha Allah Hajja Madina ko ba alherin da ya mu'amala ai ya rufe komai an ce shimfiɗan fuska ya fi shimfiɗan tabarma in kai shimfiɗa mai kyau definitely za ka taka abu mai kyau ni tun da na shiga siyasa na shiga dama na shiga da community services and humanity kuma tun da na fara har gobe Hajja Madina ban taba yanke hulɗa tsakani na da mutane na ba ina zuwa da akwai da babu za su zo gida mu yi bayani mu yi wasa mu raha shi mutun da ba yana son wanda zai masa magana ne ba yawan kudin ka shine zai sa ka zama wani abu ba so ina kira ga ƴan uwana mata in suna son siyasa su fara an ce karka fata goran karanan tafiya sai ka fara tun da wuri kana jin kan mutane ka nuna kanka da akwai da babu an yi rasuwa ka je kai gaisuwa suna ne in ka ga dama ka je ko baka bada komai ba ka ce na zo barka irin wannan abubuwa din yana canja tunanin dan adam sosai kwanan nan ya faru da ni a December ina dawowa daga London na tafi kauye na tafi Gombe saboda Christmas ya zo na je na shiga lunguna wani mutum da yake yi na shekara da shekaru ban taba zuwa gidansa ba Hajja Madina sai na kira wasu wanda suka san gidan shi nace za mu je da suna zuwa nace ku shiga mota kowa ya kashe wayansa nace gidan wani za ku kai ni muna tafiya nace ina za mu je kar tayar mota ya fashe mana ga dare yayi muka je gidan shi muna zuwa gidan shi mutumin nan ya salati ya iwo ya kira ya yi wani kabbara tukunna sai mutanen gari suka fara fita sun dauka wani abu ne ya faru da insecurity kaga mota a gidanka yana kabbaran nan shi ma na razana sai sai to ko ya dan samu taban hankali ne sai sai Hajji ya kace a gidana yau nace eh nace mu shiga zan yi alwala ne sallar magriba muka gaggauta ta kun ce ko bogoren gidan shi ya cika da mutane ya kira mutane wannan ya bullo nan muka zo muka gaggauta da su nace to ba wani abu bane ba kullum muna gaisa da kai a waya ido da ido ba ma duba he yau din nan na yi alƙawarin na shigo Gombe ban ci abinci a gidana ba nace nan zan zo in gaishe ka Hajja Madina yace to Hajjiya na ce da an yi ce na ga abu ji yanzu a rayuwata yace yace na ga dare ɗaya nan daren da kika zo gidana yace ran da aka haife ni ban sani ba yau na ganki a gidana ran da zan mutu kuma ban sani ba wannan ranan shine ranan tarihi ne a rayuwata Abdullahi ka ji ce ko ba Hajja Madina wallahi da safe kamar yadda kika san an buga a wani abu mutane kiranan suke ashe jiya kin je gari kaza dai wa so happy sai irin wannan abubuwa din yana boosting morale din mutane su trust din mace ba ma mace ba ko da mazan ne ma wasu bayan sun gaba siyasan su ba sa koma ko ganin fuskar mutum daga waya ma ba sa iya yi so in kana hulɗa da mutane din kin ga dai yanzu only god knows me ne credibility abinda nayi din kuma ni ban yi ma da niyan siyasa mutum da ba lokacin siyasa bane ba so in baka bar mutane ba za su barka ba in ka bar su ba za su barka
to ya ne gidanki ya dauki waɗannan abubuwa da kike yi a siyasan ce bangaren zamantakewar ku
eh to alhamdulillah farko dai mai gidana ya rasu ina majalisa karni na farko Allah ya masa rasuwa aurinsa na fara koyon me siyasa tunda yayi deputy chairman na local government yayi chairman na local government a wurinsa da fara ganin hulɗa da mutanen siyasa ni ma na koya gaskiya ta kai na shine irin baya raye ya ga inda Allah ya kai ni ya ga kuma
irin cigaba da
kuka samu cigaban da na samu a rayuwa sanadiyan hulɗa na da zamantakewa na da shi kullum ina masa addu'an Allah ji kansa Allah gafarta mishi kurakuren shi Allah ya sa aljanna ne makoma
yara fa
yara ina da yara biyu ina da Usman ina da Fatima Usman shekaransa 22 Fatima tana kokarin gama secondary school dinta shekaran ta 16
wayan shawarwari kike ba su kina ganin zaki amince su shiga siyasa kenan
eh to shi shiga siyasa da kuma tafiya na rayuwa mutum baya iya kayyade wa kansa ne zai iya yiwa kamar yanzu shi Usman ya yi first degree in computer engineering ya ga second degree a engineering management ba nan ne ne ya yi wannan aikin engineer din ba wata kila ya zo bi sahu na a kasuwa tunda yanzu na kasuwa
kina kuma noma
ina noma wata kila kuma yanzu shi kuma ya zabi wani abu daban wanda ya ga rayuwarsa ya shikarkata akai wallahi siyasa din duka ba wanda ba zai iya yi ba Usman yana PDP wani rana ya je ranan da aka auren excellence kashi yarsa ke yaje gidan ya dau hoto da shi sai wani gansa social media ya mun post yace I have to come from PDP to APC sai nace abba me nake gani sai ce mama na kama layi na wata ila zai su san ba sani ba amma Allahu alamu ba dai yana da abokanin yana hulɗan social media wata ila zai zai siyasan daga baya wannan yanda Allah ya hukunta mishi ina masa fata alheri duk wanda ya zaba
to bari da shawaran ki ga ƴan uwanki mata a matsayin bayananki na ƙarshe a wannan hirar
to ni dai ina kira ga mata na san mu muna da amana mace bara ka iya cewa za ka fassara ta a cikin lokaci kaɗan ba saboda mace in ya ce tana ƙoƙarin ta nuna halalcin ya in uwa ce tana ƙoƙarin ta nuna halalcin ta na uwa in kuma ya ce ma tana ƙoƙarin ta nuna halalcin ta na ya mace abu ne wanda Allah ya yi ta ya yi mata wani irin juriya wanda ba wanda yake da juriyan ya mace wahala baya koran mace dadi baya sa ta kuma ta zauna so na san mu da wayannan kokarin ina kira gare mu mu zama masu amana mu zama masu kula da junan mu duk lokacin da kaga yar uwarka mace abu ya same ta kar kai dariya kuma kar kai saurin fitar da al'amarin yar uwarka mace waje saboda kai ma baka fi karfin abin da ya same ta ya same ka ba mu zama masu jajircewa jajircewa ta fannin aikin mu na office ta fannin siyasa ta fannin kowa ne ka gani kar ka ce ba zan iya ba ba abin da dan adam ba zai iya ba in ya nema agun Allah so in dai muka sa commitment a tafiyar mu na rayuwa muka jajirce ba abin da mace ba za ta iya samu ba wata kila wani rana za ki ji mun yi shugaban kasa na farko a jiya mutum da dauda to yau shugaban Najeriya Allah ne ya sani saboda mata in muka haɗa kanmu gaskiya za mu cimma abubuwa da yawa kin san maza suna da divide and rule so ina kira ga ƴan uwana mata lokacin da za su zo mana da wannan dabarbarunsu na maganan in kin je kin je su za ki zama kaman kece kenan tana gaba da ke kina bayanta ba haka bane ba duk lokacin da mace take hawa tsani tana samu hannun daya daya tana samu hannun daya sarka ne mai tsawo wanda baya da iyaka saboda haka kar mu yadda da maganan da za su gaya mana ƴan uwana mata a ce a'a ke a cikin kawai za ki kare ko kuma the order room in zuwa ba ba mu yadda da wannan ba saboda muna da yaya muna da kanne muna da iyaye dole mu lura da su kuma ba za mu zauna mu dau nauyin mu da rayuwar mu ta kankansu mu ce maza ne kawai za su mana ba dole mu ma mu fita mu nema amma in za mu nema din mu kiyaye haƙƙin mazajen mu mu kiyaye haƙƙin ƴan uwan mu mu dubi ko me al'adar mu ya faɗa mu dubi bangaren addinin mu ya ce mu yi ne ya ce kar mu yi wannan su ne kira na ga ƴan uwana mata
so honorable Binta kiran kallabi yana miki fata alheri da kuma fatar za ku kama hannun mata da ke da burin ganin an dama da su a mazabin ku nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na wannan makon sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin da nufin yaya ta gudunmuwa da mata ke badawa ga cigaban ƙasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.